Mai sauraro barkanmu da warhaka barkanmu da saduwa da ku a cikin wannan shiri mai suna jarida da jama'a. Shiri ne da hukumar gidan Radio Express mai gabatar da shirye-shiryenta a kan mita 90.3 Zangon FM take daukar nauyin kawowa. Idan mai sauraro yana biye da mu a makon da ya gabata, ya ji yadda Professor ya koro jawabi a kan ita wannan rana ta 'yan jaridu da kuma irin halin da 'yan jaridu kan tsinci kansu a ciki, inda ya ba da ainihin wato misalai da wasu ƙasashe waɗanda sukan ci zarafin ko kuma keta alfarmar 'yan jarida da kuma yadda yake ganin za a magance wannan lamari. Mahimmancin wannan rana ta 3 ga watan Mayu ga ainihin 'yan jaridu ya sa muka kuma dawowa dai gurin Professor don ci gaba daga inda ya ainihin ɗora. Professor, a madadin masu sauraro, muna yi maka barka da zuwa.
Jama'a, assalamu alaikum.
Malam, wai me 'yan jaridu ke yi wa wato masu madafun iko ne har suke ganin kyautatuwar wani lokacin kamar keta zarafinsu ko kuma wato cin wato mutuncin 'yan jaridu? Me ya yi zafi haka misali?
Na farko dai wato fitar da maguɗi na gwamnati, rashawa, cin hanci da shawararsu. An dago cewa wani shugaba ya yi wani abu ko ya yi sama da faɗi da kuɗi ɗan jarida irin wanda suke wato binciken kwakwaf ɗin nan, ana kiransu investigative journalist, sun je sun ɗago labarin suna son su gaya jama'a. Gwamnatoci ba sa son a faɗi rashin gaskiyar da suke yi, saboda su a wurinsu ba su yarda da Allah ba, ba su da imani ko misali zarratin, ba su san akwai Ubangiji na kallonsu ba. Ɗan jarida da Allah ba shi damar ya je ya ga abin da ke faruwa ɗan kaɗan daga ciki don ya zo ya sanar da mutane, saboda mutanen nan zaɓar su fa kai. Inda ke aka zaɓe su tofa gwanda waɗanda suka zaɓe su san cewa ga irin yadda suke arzuta kansu ba sa yi wa jama'a aiki, to ana son a sanar da mutane ga fa abin da ke faruwa. To babu wani jami'in gwamnati da zai so haka ta faru. To saboda haka sai ya ce abin da ya kamata a yi shi ne a hana ɗan jarida daga faɗan bayanin da zai faɗa. Hana shin kuma shi ne na farko za a iya zuwa a same shi a ce da shi labarin da kake son ka faɗa ɗin nan ka bar shi ga ɗan wani abu. To dan haka rashin sa'a yana da raunin zuciya sai ya karba ya kashe labarin. Amma idan ya charge shi ya haƙƙi ne na jama'a kuma haƙƙin aiki na ne da na sa kaina, ba wani ne ya sa wannan aiki ba, ni na sa kaina. To haƙƙin wannan aikin ne cewa sai na faɗa gaskiyar abin. Idan ya makanta sai ya faɗa, to za a iya biyo hanyoyi da dama na tirsasa shi wanda suke za su haɗa da aje wajen iyayensa ko a wajen ƴan uwansa ko a samu wani nasa ya zo ya masa magana. Ko a yi masa barazanar ƴaƴansa, a yi mun san inda ƴaƴanka suke zuwa makaranta, a yi menene duk dai wannan. In dai duk abin ya riga ya yi wato ƙarshe ma dai kawai sai a zo a kashe shi, a turo mutane su yi masa dukar za su kashe shi. An sha yi wa 'yan jaridu haka, kamar dai na giwa yana ɗaya daga cikin abin da aka yi masa. Yana da labarai da yake faɗa yake son ya jawo a kan gwamnati. Kawai aka aiko da wata masa wata wasiƙa yana buɗewa a shebam ne a ciki. Yana buɗewa ta abin ya tashi ya kashe shi a take. To ire-iren wannan wato gwamnatoci suna son su ɓoye abin da suke son su. Abin da kawai suke son su faɗa farar ƙasa. Suna son su zo su faɗa wa duniya cewa ai mun yi kaza, mun yi kaza, mun yi kaza. Shi kuma ɗan jarida ba aikinsa ne ya ce mun yi kaza, mun yi kaza ɗin ba, ya zai faɗa ya ce ai ko an yi kaza gashi muna gani. To amma kuma ka wayansu abubuwa ma da ya kamata a yi ba a yi ba, kuma kuɗin ga yadda aka yi da su. To wannan ne ya sa gwamnatin suke harzuka. Don me da abin da muke yi mai kyau ba? Don me za ka faɗa abin mummuna? Shi kuma sai ya ce ai haƙƙin jama'a ne su san mai kyau su san mummuna. In ka je gaban Ubangiji a lahira, ai da mai kyau da mummuna duk za a ɗora maka, a ga wanne ne ya fi nauyi. Wanda ya fi nauyi shi ne zai tabbatar da inda za ka ƙare. To 'yan jarida suna da wannan damar da za su janyo hankalin mutane a kan abubuwan da ake yi. To amma gwamnatoci da yawa ba sa so, to kaje babban abin da ya fi damunsu.
To malam, wani jan hankali za ka yi ga su kuma waɗanda suke kamar masu gidajen rediyo, waɗanda wani lokaci ɗin da su akan haɗu gurin wato hana shi ɗan jaridar da yake aiki a ƙarƙashinsu gurin faɗin gaskiya, musamman idan wanda ya aikata laifin yana da wata alaƙa da shi wanda yake da wannan gidan rediyon, abin nan da kuke cewa go no go area? Wani irin jan hankali za ka yi ga kafafen yaɗa labarai gurin sakawa wato kamar 'yan jarida mara su yi aikinsu yadda ya kamata?
Ai, babu wani jan hankali. Duk wani ɗan jarida, duk wani mai gidan rediyo ko gidan talabijin, ai an yi aka da channels talabijin kwanakin baya, an sa sun kashe wani labari akan wani abu da ake ganin cewa zai janyo hankalin gwamnati ko kuma zai tada hankalin gwamnati. Ai, babu wani abin da za su yi, sai dai su fi ƙarfin zuciyarsu. To idan suka ce sun fi ƙarfin zuciyarsu, to gwamnati za ta yi amfani da ƙarfinta na hukuma na ta kwace license din su ko kuma ta tarsa su ko take ba shi talla misali a nan Kano ai an yi wannan lokacin da Freedom Radio suke gwamnatin da ta wuce take ganin kamar ba a jituwa tsakanin su ai sai suka daina ba shi talla to kaga kuma shi gidan radio ya dogara akan tallan da ake aiko masa to kuma idan baka da talla gwamnati ba ta talla wurin ka ko a gidan jarida ka to gaskiyar magana zaka samu matsala to wannan yana daya daga cikin abin da su gwamnatocin suke yi dan su tilastawa gidan jaridar ko kuma gidan radio da yayi abin da suke so to kaga su da suka jaje sai suka ce su za su ci gaba da haka Allah ne yake ciyar da su ai kaga daga baya ma kuma an zo an shirya din haka ma kuma a Jigawa state an samu inda wani jami'in gwamnati ya gabza dan jarida mare ko kuma yasa aka mare shi ko shine mare shi da kansa ko sai aka kamare shi Allahu alam amma dai an samu dan jarida a masa duka kuma aka saki samu tambayar wannan jami'in gwamnatin me yasa aka take wancan dan jaridan sai ce a sai saboda baya gaunan mu ne saboda haka in mutum baya gaunan mu ma zamu iya da magarama da shi ko kuma abu makamancin haka wannan sai yasa wannan jaridar gaba dai suka dauke kafan su ta daga Jigawa suka daina bada labari akan Jigawa wato suka yi abin da ake cewa blackout suka rufe duk wani bada labari akan Jigawa bayan an yi wajen wata uku ko hudu ne abin ya dame su saboda jaridar ita aka fi saya a arewacin Najeriya ita aka fi so to kuma ne zaman ta cewa duk wani labari da ake bayarwa ana bada labari na guraren da ba watakila ma ba kasar take jin su ba kamar KB to amma sai kaga kuma ita wannan jiha ta Jigawa da take da albarka sosai amma kuma ba wanda yake sanin abin da ke faruwa a cikin ta akalla dai a cikin wannan jaridar to wannan yana daya daga cikin irin takun saka da ake samu tsakanin gwamnati da yan jarida da kuma su jami'an gwamnati su nemi su nuna cewa akwai wani bangare da suke so a fada da kuma bangare da ba sa son a fada saboda ayyata su kuma yan jarida za su ce ai ba ku muke wa aiki ba ba mu ba ayyan propaganda ku ne ba saboda haka ba za mu yi abin da kawai kuke za mu yi abin da gaskiya mu gaskiya muke biwa saboda haka gaskiya za mu fada
to malam misali yanzu tarihi ya tabbatar da cewa wato Egypt ita ce kasar da ake cewa ko mother of civilization ne anan ainihin wato kamar
ba ita bace ai Babylonia so ne
to na'am su ne mother of civilization
Babylonia ba duk civilization ai daga can ya fara
to na'am to misali dai ita Egypt din da muke ainihin magana ana ganin kamar sun ci gaba to amma misali yanzu ga me bibiya kafafen yada labarai yana sanar da halin da wato kamar wasu yan jaridu ina jin ko su hudu ne suke ciki wajen kwanan su 100 da wani abu jin tsare hadda yana wato kamar yajin aikin kamar cin abinci malam misali irin wannan cukumar dadin a irin wannan kasashe taya kake ganin za a warware su
ba za a warware su ba saboda kasashe ne wanda suke dama tan boyayyun kasashe ne wato in nace da kai boyayyu ina nufin kasashen da kullun a cikin sirri suke ba sa san su san abinda yake faruwa kuma kake zamanin wai dan ko bakage ne ko larabawa ne a turawan ma hakan haka misali kasar da yan jarida suka fi mutuwa aka fi kashe su akan aikin su ita ce Iraq saboda bara sai da aka samu mutane 164 sun mutu a Iraq
yan jarida
sannan sai Philippines ka gane sai Syria sai Algeria sai Russia to kaga Russia farare ne to amma su ma yan jarida 53 ne suka mutu
a Russia
a neman kawai akan harkar aikin su sannan sai Pakistan sai Somalia sai Colombia sai India sai Mexico to duk wannan kasashen zaka ji sun banda rasa ba wacce take ta kasashen turawa ba zaka ji Ingila ba zaka ji America ba zaka ji France ba zaka ji Germany ba duk kasashe ne wanda yake so ake dama a boye wani abu kuma kasashe ne da yake cikin rigima to rigimar ce yan jarida shi dama rigimar yake so ai labari a wajen dan jarida shine labarin da zaka mutane za su saurara misali kamar yadda ake koya wa yan masu aikin jarida idan kare ya ci jama'a wannan kaga ba labari bane dama an san karnuka da cizon mutane amma idan mutum ya ci jikare to ya zama labari saboda ba saba ganin mutum ya samu kare ya gatsa masa cizo to shi dan jarida duk inda labari yake nan yake zuwa kuma akasari labarin ya fi samuwa a wajen masifa wajen tashin hankali wajen fito na fito nan suke zuwa to su kuma hukumomin gwamnati ba sa son aje gurin saboda ba sa son ko mutanensu ko kuma shauran jama'a duniya su san me yake faruwa lokacin da aka kashe Indira Gandhi a India babu wani dan jarida a kasar da ya sai ya fada yan jaridar kasar mutanen kasar a BBC suka fara ji
ba a kasar su
ba a kasar ba ba a kafafun yaɗa labarai da kasar suka fara ji ba a BBC suka fara jin cewa an kashe Indira Gandhi to kuma da yake BBC din ana ganin kafa ba ta ƙarya dangane aka yi ta da abin to saboda haka duk waɗannan kasashen da yan jaridu suke mutuwa ake kashe su za ka ga akasari kasashe ne da kawai in banda masifa babu abin da yake ko tashi ko yaki ko wani tashin hankali ko wani ba ma maimaina tashi ko ana harba harbe ko wani abu to shi kodan jarida nan ne da maguran sa ba haka kai zaka zo kace ka harba kana ba da labari ana zo na lami lafiya yau gari ya waye mutane sun hawa baban hawan su sun tafi kasuwa sun je sun yi cinikayya ko sun je ofisoshin sun gama sun dawo gida shikenan sai kuma sai me abinda mutane zasu yi kenan amma yau a ce wata masifa ta taso a can bata kare wata ta barko a can wata to abinda dan jarida yake so
shine labari
to idan ya tafi gurin dan ya sanarwa da jama'a ga abin da yake faruwa hukumomi da jami'an tsaro ba sa so sai su ce a mu ba ma san mutane su san abin da yake faruwa
gaba daya
me kun a gaya masa haka a ce to ka hakura ka tafi za mu sanar da ku me ya faru shi kuma ya san cewa wajen sanar da shi din abin da ya faru ba dole ne a faɗa masa gaskiya
za a kwange
a rage bayanan wanda suka mutu misali ko ake faɗan gaskiyar abin saboda haka shi ya fi ganewa da ya amfani da nasa basirar ya ga can me yake faruwa a wurin nan to wannan jajircewar da yake shi yake janyo masa ko a same shi a masa dukan tsaya a kakkarya shi a kwace masa kyamarar tasa kuma kamar yadda na ga maka da yawa ba wai kwacewa ake a dagargaza ba an san tana da daraja sai a ce an kwace kuma ba za a da masa da ita ba
duk bayanan sun tafi
inda ma in ya ci sa'a an samu wani jami'in tsaro Allah ya bashi imani in ya ci sa'a sai ce bude kyamarar ta ka koge duk hotunan da suke ciki ko kuma in kyamara ce mai hanji irin ta dadin nan sai a bude ta ana bude ta to ta lalace hotun din ya lalace to sai a ce ga kyamarar ka tafi da suka yi haka farkon wato takaddama tsakanin yan jarida da jami'an gwamnati akan yi haka sai a kwace sai a bude kyamarar sai ka ga wato rana ta daki hanjin to tana dukan hanjin to abun ya tashi daga aiki duk hotun da dauka sun bata to yanzu yan jarida suna da memory a cikin kyamarorin su saboda haka an yi wa gaggaga za a kama su sai
su zare
sai mutum ya shirya memory din sai sa a karkashin harshensa to ka gan ka sa karkashin harshenka shikenan sai a kwace kyamara kyamaran nan kuma an kwace ba da ita ake ba akasari bacewa take amma memory din yana kaga yana bakin sa
bayanan suna ciki
saboda haka kawai ba an karba sai je zare shi je ya nuna mutane to wannan shine matsalar da ake fuskanta
to na'am mai sauraro kada dai ka shafa kana sauraron shirin jarida da jama'a ne a inda muke tattaunawa da Professor Abdullah Uba da mu karo na biyu a kan ranar yan jaridu ta duniya kana iya turo da tambaya shawara ko gudunmawa akan lambar waya kamar haka 0806528528 wato 0806528528 dan gajeren sabon katta kwana ba kira ba da ka ce mu
kayan yara gumi na nake ci kaji kallan guna canza fadi yake shata gumi na yake ci
kayan yara gumi na nake ci
shina ka gamaro kana na zaliya shato mamalo gumi na yake ci
kaya yara gumi na nake ci
maso zowa office koye office maso zowa gona koye gona lebura kan hanya koye aiki a yau ko wane gumi na yake ci
kaya yara gumi na nake ci
shawo ya akan shada di kayan yara gumi na nake ci
kayan yara gumi na nake
kama da zamani na kawen mu akaznike yawo na yazan hanna haudoki na haukeke ina be sababur yanzu gani akan motoci na tabbata gumi na nake ci
kayan yara gumi na nake
maraba malam misali wannan shi cin zarafin kusan zamu iya cewa ba iya Afirka ya tsaya ba dan gama akwai wani da ake cewa Edward Snow da wani Brad Brown ina jin ko mutanen Ingila ne da ainihin America waɗanda hukumar CIA wani lokaci ta tarsasa su tare da kama su akan wasu ainihin bayanai da suka nada kuma su ake yi wa kallon wayan da kamar suka waye suka ci gaba kan abin da ya shafi yanci demokradiya da dai shauransu malam idan irin Ingila America sukan keta ko cin zarafin wato yan jaridu ina ga hukumomin Afirka
to ba wai su ma America da Ingila din ba wai sun tsallake abin bane suna da yi ya gurgurdo suna yi ai ko gwamnatin demokradiya ce ko gwamnatin murdaddiya ce duk dai ana yi murdaddiya eh murdewa ba ne da gwamnatin tirsasawa sai wanda abin da gwamnati take son a yi duk su ma suna yi ba wai su ingila da amerika din waliye bane amma a nasu yafi wato bai kai kazantar abin da shauran kasashe suke yi ba saboda su can a cikin constitution din su akwai yancin abin da mutum ya faɗi ra'ayinsa to saboda haka idan kace dan jarida kai ya faɗi ra'ayinsa to mutumin gari sai ya faɗi ra'ayinsa sun san da wannan kuma suna girmama wannan suna kyautatawa akwai kotu da take aiki wato criminal justice system din yana aiki in ka je ka kai kara za a biya maka haƙin diddigin haƙinka a biya maka haƙinka to muku anan duk ba haka bane akwai tunanin cewa akwai abubuwa da yawa da suke faruwa wanda ke ba da ba dole bane mutum ya samu haƙoƙinsa yadda ya kamata to saboda haka su ma wayannan kasashen turai din ba wai ba sa yin tirsasawa bane suna tirsasawa magana ta gaskiya to amma bai kai iyaka tsananin abin da ake yi anan ba can illa iyaka kawai a kama ka a kulle ka a ce ai ka riga ka fito da wani asiri na kasa wanda bai kamata ka sani ba akan wannan maka dai za su iya kama ka amma ba wani duka ba wani abin nan ba ka sai aka maka wannan doke-doken ba a nan dai kasashenmu ne na afirka ne za a same ka a maka dan karen duka ko a sa mutane su zo su gidanka su kashe ka su maka duk abin da sandara su kona gidan ma kawai saboda ka dauki hotuna ko ka je ka dauki bayani ko za ka je ka hira da wani wanda zai iya bada wani bayani wanda zai tsokane wa gwamnati ido ko wani abu gwamnatoci da yawa su suka fi yin wannan
to malam dan jaridar da yake da gaskiya kuma bayanan da yana da dukkanin ainihin gaskiya ne ya kamata ya ji tsoron wata barazana ko dauri
ya danganta ga iyaka abin da yake ganin cewa idan ya riga bai kamata ya ji tsoron dauri ko barazana ba bai kamata ba ai kai ka sa kanka ba wani ne ya sa kanka ba amma idan kaga cewa abin da zaka gaya wa jama'a zai iya kawo tashin hankali zai iya kawo rudu to kai kake amfani da naka tunanin kaga shin kamata yayi in saki wannan bayanin ko ka kan saki in kaga cewa abin tarzomar da za a tayar tana da yawa maimakon ai gyara wata barnar ce ma za a sake wata ma ta fi munin abin da ake ciki to wannan ya rage naka kai tunanin kaga cewa shin kamata yayi in saki wannan bayanin ko ku kamata yayi in bar wannan bayanin wannan kuma ba wanda zai iya gaya maka abin da zaka yi kai ne zaka hukunta kai ne zaka auna kaga menene makomar abin da zai faru in ka bar wannan bayanin yaya ba wai ko gwamnatin ce za ta kifo kasa ba mutane da yawa za su lahanta za a samu dai matsaloli da yawa to wannan ya rage naka shi yasa a aikin jarida ake koyar da abin da ake cewa media ethics wato sanin abin da ya kamata a wajen aikin jarida ba wanda zai gaya maka ga abin da zaka yi amma za a gaya maka da irin abubuwan da ya kamata ka sani wannan kuma ragowa ya rage naka
to malam kawo yanzu tunda misali a Najeriya za mu iya cewa kafafen sadarwa ko yaɗa labarai sun kasu kusan gida biyu akwai masu zaman kansu wayanda ake ganin suna da yanci akwai wayanda kuma suke karkashin wato kamar gwamnatoci kamar irin wayanda suke aiki karkashin gwamnatoci malam wannan yancin da muke magana ta wato kamar yan jaridu ta duniya kawo yanzu ma iya cewa su ma sun samu ko kuma suna cin gajewa wannan wato yanci
su ai ba abin da ya shafe su saboda karkashin gwamnati suke sai abin da gwamnati ta ga damar yi da su
kuma yan jarida ne
yan jarida ne amma ma'aikatan gwamnati ne ba su isa dama ko tari ba za su yi ba sai in gwamnati ta yarda gwamnati za ta kai musu ga yadda za ku yi taron ga zurfin taron da za ku yi saboda haka ba su da wani yanci da za su zo su ce za su tada wata hayaƙaƙa ko za su fito da wani bayani wanda gwamnati ba ta yarda da shi ba idan dai suka ce za su yi haka to a bakin aikinsu a bakin albashinsu a bakin rayuwarsu zama da ba a kyale su ci gaba da aiki ba to kaga shi yasa ma da yawa mutane ba ma sa sauraron kafofin yaɗa labarai na gwamnati saboda sun san banda gwamnati ta banda kullun ta nuna wani huku wani jami'in gwamnati da shi da matarsa suna ta tsalle ko suna ta rako ko sun je wani guri ko sun yi wani abu abin da kawai ke nuna wa kenan masu zaman kansu ko suna da wannan yancin da za su shiga inda wayancan ba za su iya shiga ba kuma su kansu jami'an gwamnatin sun san mutane sun fi sauraron misali rediyo sun fi sauraron rediyon da suke zaman kansu sun san da haka
duk da tasu ce
suna da gidan rediyonsu ba ba su da shi ba suna da gidan rediyon da suka kafa da suke ba su suke da ma'aikata ƙwararrun ma'aikata ma kowane ma'aikaci a nan gurin ƙwararre ne an tura shi ya je ya yi aikin ya iya ya yi komai da komai kuma suna da kayan aikin ƙwararru a gurin to amma saboda ba a ba wa ma'aikatan 'yancin su faɗa abin da ya kamata dole sai abin da gwamnati take so wato sun zama abin propaganda shi yasa mutane ba sa sauraron su sosai sun fi sauraron gidajen radio masu zaman kansu wanda za su faɗi gaskiya su kansu jami'an gwamnatin sun san da haka shi yasa suke zuwa gidajen radio masu zaman kansu suke karɓar lokaci su aiwatar da bayanansu in ba haka ba ai bai kamata su ma je wurin waɗannan gidajen radio masu zaman kansu ba saboda kishiyoyinsu ne ya za a ina kafa abu saboda aiwatar da manufata kuma in je wajen kishiyar wannan abun in ce zan ba su maƙudan kuɗi don su aiwatar da manufata ai kaga akwai matsala kenan to amma saboda sun san ba sauraron nasu ake ba saboda an san duk abin da suka faɗa a nasu propaganda saboda za su ta faɗa ba wanda za a ƙyale ya zo ya faɗi wani abu aka san abin da suka faɗa to amma a gidajen rediyo masu zaman kansu idan mutum ya fito jami'in gwamnati ya fito ya ce kaza da kaza da kaza ga abubuwan da muka yi to ba zai kafin ya fita daga gidan rediyon wani wanda yake ji zai taho a guje ya ce ya sayi lokaci ga 5,000 a bani minti ɗaya wallahi ƙarya kake yi ba haka bane abin da ya faɗa zai kalubalance shi abin da kuma mutane suke so su ji kenan
sabanin na gwamnati
ba zaben na gwamnati da baka isa ka je ka ce gwamnati ba ta yi daidai ba dole ka yarda gwamnati ta yi daidai to shi yasa su kansu gwamnatocin sun fi yarda da su je gidajen rediyon masu zaman kansu saboda sun san mutane sun fi sauraron su anan ba su damu da kalubalen da za a yi musu ba abin da suke nema jama'a wanda za su saurare su to ko kalubalen aka yi musu aka ce ba a yarda da abin da ake ba dai an janyo musu jama'a mutane sun saurare su sun ji abin da suke yi wannan shine riba su
a to malam a gurguje na ga lokacin yana ainihin hararen mu ba wai jami'an tsaro kawai ko kuma gwamnatoci ba a su ma wani lokaci a mataki kamar na wato mutanen gari haka akwai wata irin fahimta da suke yi wa ainihin yan jarida sukan kalli ainihin yan jarida a matsayin mutane masu kamar tsegumi kuma yawanci za ga yan jaridu sukan jefa rayuwarsu wani lokaci cikin hadari gurin kwakulo labaran don su malam wani irin kira kake ga ya kamata a yi wa wato su irin wayannan masu wannan tunani masu yi wa yan jarida kallon munafukai ko yan tsegumi da wayar da shirin
a magana da gaskiya aikin jarida aikin tsegumi ne ai gozo tsoma ne za ka je ka ga abin da yake faruwa a can ka je kuma ka ruwa tashi a can gurin sana'a kenan abin da dauka kenan amma ba kana zuwa bane ka je ka dauki abin da ake cewa scandal kamar a ce rayuwar mutum tasa ta kansa ka bi mutum kamar misali director ka bi shi in an tashi daga aiki ka ga ta bi wani gurin da bai kamata ya je ba yana abubuwan da bai kamata ya yi ba sai ka zo ka faɗa wannan tsabagen munafunci ne babu abin da ya haɗa da aikin jarida da wannan ko ba haka to amma idan ya zamanto cewa shi wannan director din a matsayinsa na jami'in jama'a na jami'in gwamnati bai yi wayansu abubuwa yadda ya kamata aikinsa yadda ya kamata ba aikinka ne ka faɗa ka ce ga abubuwan da aka ce ya yi amma ba ya yi to ya kaga wannan ba zai zama tsegumi ba ko ba haka ba to saboda haka kamata ya yi mutanen gari su fahimci cewa akwai shata layi tsakanin tsegumi da kuma aikin da mutum ɗan jarida yake yi tsegumi shine ka faɗa abin da ba bai shafi aikinka ba bai shafe ka ba kuma shi mutumin nan shi ta shafa rayuwarsa ce ta kansa idan ma mai kyau ne rayuwarsa ce in mara kyau ne rayuwarsa ce kai kanka ka dora ka a tsakanin skeli kai ma za ka irin wannan abubuwan to amma ana magana ne a matsayin ka na dan jarida na ka je ka binciko bayanin haƙƙin wannan mutumin aikin akan aikin da yake in bai daidai ba to za ka fara to kaga wannan wato ka zama masa abin da ake cewa agenda setter ko watchdog ko for the estate ko dai wani abu duk abubuwan da ake amfani da su saboda a jawo hankalin cewa aikin jarida ido mudu ne yana kallo ne ya faɗi ga me yake faruwa sannan ya janyo hankalin mutane ga abin da ake yi wannan shine bambancin
a to malam duba da yanayin lokaci dole a nan za mu gimtse wannan shiri muna godiya malam da dama da ka ba mu muka tattauna da akan wannan mawdu'i karo na biyu
to alhamdulillah
mai sauraro yanda ta kaya kenan akan wannan mawdu'i da fatan masu sauraro za su dinga yi wa yan jaridu addu'ar gamawa lafiya saboda kamar yanda malam ya faɗa aiki ne wanda yake kamar cike da wato kalubale da hadari madadin jagoran shirin Ahmad Tijjani Lawal sai wanda ta shirya shirin Nafisa Murtala Ahmad Murtala Ilyasa yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.